Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 13 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Ana ci gaba da tafka gumurzu a yankin Tigray na kasar Habasha. Kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun ja kunnen Rasha akan cin zalin Ukraine. Annobar corona kuwa na ƙara yaduwa a kasar Burtaniya.
To, kan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji abubuwan da suka biyo bayan tura wata tawaga da fadar shugaban Najeriya ta yi yankin Sokoto da Kebbi don jajantawa jama'a.
A kowane mutane kusan 40 da wani abu. A Goraya a kashe wajen mutum 100 da wani abu. A unguwar Lalle a kashe wajen mutum 54. Haka kullum ne kowace rana. Sannan bai da lokacin da zai je ko da minti 10 ne.
To, ko a jiya din nan Lahadi, wasu al'umura na rashin tsaro sun faru a yankin.
Kai, mun zo za mu taho a Naija. Muna zuwa sai muka ga bare sun cire hanya. Wannan motar guda cikin an gaba suna ta wasu sun kalle ta. Motar guda da muke ciki sai kwana ta koma. Shi ba wannan ma an kashe shi.
Fala shi kyauta, kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar kun wayi gari lafiya. Wasu shaidun gani da ido sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Lahadi, kasa da mako biyu bayan da sojoji da kawayensu suka karbe ikon garin Lalibela na kasar Habasha. A wani mataki na ci gaba da kaddamar da farmaki da ya fatattaki sojojin Tigray daga bangarori da dama. Lalibela wani gari ne a yankin Amhara da ke da iyaka da arewacin yankin Tigray, wanda ya shahara da wata mujami'a da aka sassaka daga dunkulen dutse guda ɗaya, kuma aka sanya shi a matsayin wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawun gwamnati Lagesi Tulu da mai magana da yawun soji ba su amsa bukatar jin ta bakinsa ba kan rahoton kwato garin da dakarun da ke biyayya ga 'yan kabilar Tigray TPLF suka yi. Shi ma mai magana da yawun kungiyar ta TPLF Gachua Reda bai ansa kiran wayar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi masa ba domin neman ƙarin bayani. Ya dai wallafa wani sharhi a shafinsa na Twitter, yana mai cewa, rundunanmu na aiki sosai da kyau sosai, amma babu wani cikakken bayani. Ɗaya daga cikin shaidu ya zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewar dakarun Amhara da ke ƙawance da gwamnatin Habasha sun fara barin garin Lalibela a daren ranar Asabar. Rukunin ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki na demokuraɗiyya a jiya Lahadi sun gargaɗi Rasha da ta rage yawan sojoji da ta girke a bakin iyakokin ƙasar Ukraine, ko kuma ta fuskanci abin da ta bayyana a matsayin gagarumin sakamako na tattalin arziki. Ministocin harkokin wajen G7 da suka yi taro a birnin Liverpool na ƙasar Ingila tare da shugaban kula da harkokin wajen ƙungiyar tarayyar Turai a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa sun bayyana cewar sun haɗa kai wajen yin Allah wadai da yunkurin cin zali da Rasha ke yi a kan Ukraine. Jami'an diplomasiyya da suka wakilci Amurka, Canada, Faransa, Jamus, Burtaniya, Italiya da Japan sun buƙaci Moscow da ta ɗau da kuma bin hanyoyin diplomasiyya da kuma mutunta alƙawurran ƙasa da ƙasa kan fayyace ayyukan soji. Jami'an leken asirin Amurka sun yi imani cewar Rasha ta girke dakaru 70,000 ko fiye da haka a bakin iyakar gabashin Ukraine. Kana Rasha na iya shirin kai hari kan wani gari da ke bakin iyaka a farkon shekara ta 2022, ko da yake shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ba jin cewa ya yanke shawara mamaye kasar. Sanarwar ta G7 ta ce duk wani amfani da karfi wajen sauya kan iyakoki haramun ne a karkashin dokokin kasa da kasa. Ya kamata Rasha ta kasance cikin kokwanton cewa ƙara kai har-haren soji a kan Ukraine zai haifar da gagarumin sakamako da tsada a gare ta. Shugaban Amurka Joe Biden ya shaidawa Vladimir Putin a makon da ya gabata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce Birtaniya na fuskantar karuwar hauhawan nau'in annobar coronavirus na Omicron. Kana yana ba da sanarwar karuwa mai yawa na allurar rigakafi don ƙarfafa kariya daga gare ta. Johnson ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka wallafa a gidan talabijin a jiya Lahadi cewa duk wani da ya kai shekaru 18 zuwa sama za a ba shi rigakafi ta uku a ƙarshen wannan watan. Burin da aka saka a gaba wanda zai ƙare a ƙarshen watan Janairu. Ya ce ƙaruwar yawaitar bambance-bambance da ake iya ɗauka suna ninkawa so biyu a kowanne kwana biyu zuwa uku, kuma akwai guguwar Omicron tana zuwa. Johnson ya ba da sanarwar ayyukan ƙasa don isar da allurar rigakafin zuwa cibiyoyin rigakafi da kuma asibitoci a cikin kwanaki 7.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kamar yadda aka zata wasu abubuwa sun biyo bayan tura wata tawagar jaje da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi zuwa yankin Sokoto, inda 'yan bindiga suka yi ta kashe-kashen rashin imani a 'yan kwanakin nan. Daya daga cikin abubuwan da suka biyo bayan shine ƙarin haske da ministan harkokin 'yan sandan Najeriya Alhaji Muhammad Maigari Dingyadi ya yi kan musabbabin tura tawagar ta jaje da kuma martanin da wani tsohon dan majalisa daga yankin ya bayar. Minista Dingyadi ya gaya ma Umar Faruk Musa na muryar Amurka cewa
ba ma Sokoto da duk inda aka samu irin wannan kazamin banna wadda wannan 'yan ta'adda suka wa jama'a 'yan Najeriya. Gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari takan aika mutane a je a wa jama'a jaje kuma a nuna rashin jin daɗi, kuma a yi musu tabbacin cewa ana nan kauman ƙoƙarin cewa an kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Kamar yadda ka sani, abin da ya faru a Sokoto abu ne mara kyau, abu ne wanda kowa zai yi mamaki ne, kuma zai ba waɗancan mutanen wanda ke ganin suna magana da 'yancin ɗan adam, kuma suna magana cewa a ɗan sanya da aka ta yi tafiya da waɗannan mutanen za su gani ƙararrayansu cewa waɗannan mutanen ba mutane ne masu hankali ba, ba mutane ne masu imani ba, ba mutane ne masu son kyautata haƙƙin ɗan adam ba, ba mutane ne masu son zaman lafiya ba. Delegation da gwamnati ta aika sun je sun wa gwamnatin jiha, sun wa jama'a, sun wa mai martaba sarkin musulmi jajen wannan lamari, kuma sun tattauna da mutane waɗanda abin ya shafa a Sokoto da Katsina. Ina maganan masu faɗa aji domin a san a tattauna za a yi a shawo wannan matsalolin. Idan ka dubi irin yanayin mutane suka je wannan ta'aziyya, duk shugabanni ne na tsaro, duk su ne suka je domin a zauna da jama'a aji menene ra'ayinsu, kuma ya menene shawararsu yadda za a fito mu wannan matsalar. Na tabbata kana da masaniyar gwamnati irin matakan da take ɗauka, na ganin cewa an ɗauko matakai sabbi, na ganin cewa an fuskanci wannan matsala kuma an kawo ƙarshen ta.
Ministan 'yan sanda na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Maigari Dingyadi a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Honorable Sha'abu Gwanda, tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya mai wakiltar yankin Sokoto ta Gabas, domin in ji irin martanin da zai maida dangane da jinkirin da aka samu wurin aika tawaga domin sa ido akan halin da al'ummarsa take ciki, inda yake cewa
inda mutanen Najeriya arewacinmu especially mu a jihar Sokoto, Katsina, Zamfara, Kebbi, Kaduna, muna da wani abu na a zo a gani a idon shugaban kasa. Bai kamata ya zan ana shiga kasin nan mu ba, a shiga garuruwanmu a tara hanyoyinmu a kona mutane kusan 40 da wani abu a gorayen a kashe wajen mutum 100 da wani abu a unguwar lalle a kashe wajen mutum 54 haka kullum ne kowace rana sannan bai da lokacin da zai je ko da minti 10 ne a cikin jirgi ko da a filin jirgin sama Sokoto yadda ya tsaya ya kasa shiga cikin garin Sokoto ya ce mutane ina yi muku jaje ba ya tura muna waɗannan wakilai ba waɗannan wakilai ai jami'an tsaro ne kuma suna nan kuma sun san abin da suke faruwa amma ba abin da mutanen Najeriya arewa sun zaɓi shugaba Buhari ne ba sun zaɓi chief of army staff ba ba su zaɓi shugaba NSA ba waɗannan duk employee na shi ne mene ne lahiya a baya da ne da bai iya zuwa Sokoto amma yana iya zuwa Lagos ko wani gari wurin wurin kaddamar da wani littafi.
Honorable Sha'ibu Gwanda kenan tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Barewar tsaro a Najeriya shine abu da yafi daukar hankalin jama'a a kasar wanda al'umma da dama ke bayyanar da irin halin rashin tabbas da suka tsinci kansu a ciki. Malaman addinai da masarautu ba bar su a baya ba wajen gudanar da addu'o'i na neman zaman lafiya a kasar. Abokin aikin mu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa muna rahoto a kan wannan matsalar da kuma hanyoyin kawo ƙarshenta a wannan rahoton.
A yanzu haka dai, 'yan Najeriya na ci gaba da lalubo hanyoyin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi sassa daban-daban na Najeriya. Masarautar Kwantagora da ke jihar Niger na ɗaya daga cikin sassan da ke fuskantar uquba irin ta rashin tsaro akan yadda 'yan bindiga ke kisan jama'a babu gaira babu dalili. To akan haka ne dai masarautar Kwantagorar ta shirya wani taro na addu'o'i na musamman a ranar Lahadin nan domin roƙon Allah ya kawo sauki akan lamarin. Mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya yi ƙarin haske akan dalilinsu na shirya addu'o'in.
Dole ne mu dauki wannan matakin domin jama'a na cikin wani hali, jama'a masarautar Kwantagora, jama'a Niger State suna cikin wani hali, ba sa iya bacci, mu karkan ba mu iya bacci, babu wanda ke bacci da idanun shi kulle, kowa idanun shi buɗe yake, ba kwanci hankali. To dole mu koma ma Allah. Abu ne da yake an ta cewa ana kuma yan sandan ana yi, sojin ana yi, amma bai abu ya kai ƙarshe. So the best thing kawai shi ne muka shawaran cewa mu taru da Kristoci da musulmai da kowa ya addu'a kuma Allah. Abubuwan da ake marke kuma du'a bashi. Na tabbata in Allah ya yarda da iko Allah za kawo ƙarshen wannan abu.
Ko a cikin makon da ya gabata ma 'yan bindigar sun hallaka kimanin mutane 16 a masallaci. Bayan wasu mutane biyu da suka kasance ɗa da uba da 'yan bindigar suka hallaka a garin Ukuru ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a yankin masarautar Kwantagorar, wasu daga cikin mahalarta taron addu'o'in ga abin da suke cewa.
Sunana Muhammadu Bello Musa daga unguwar Tukura Kwantagora. Allah ya ce ba zan damu da ku ba in ba don addu'a ku ba. Kenan mahimmancin addu'a babba ne. In ba mu yi addu'a ba Allah ba zai kula da mu ba. In mun yi addu'a kuma Allah ta'ala zai kula da mu.
Da girman wannan matsala take a wannan yanki.
To wannan matsala gaskiya babba ce, saboda duk matsalan da aka ce za a ainihin rasa rayuwar mutane, za a rasa dukiyar jama'a, za a rasa ainihin zaman lafiyar jama'a, to wannan matsala ba karama bace.
Suna Alhaji Bayan Wali, garkuwa mai martaba sakin sunan Kwantagora. Wannan matsala da muke ciki sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kun ga musu da matakin ita gwamnatin tarayya akan wannan matsala musamman wannan yanki.
Eh to mun ga su suna kokari, eh amma dai a kara.
A daidai lokacin hada wannan rahoto dai bayanai sun nuna cewa shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya, Laftanar Janar Faruk Yahaya, yana wata ziyara aiki a masarautar Kwantagorar mai fama da matsalar 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari. To kuma gaida Yusuf Aliyu Harande da shi kuma ya haɗo mana labaran duniya. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda za a ji cewa yan bindiga sun ci gaba da kai hare-hare a yankin Sokoto da Kebbi, ko bayan zuwa wajen da tawagar gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Muhammad Nasir, gare ka.
Yadda yan bindiga ke ci gaba da aika-aikar su a arewacin Najeriya abu ne mai daure kai, domin tamkar babu matakan da ake dauka da dakile ayyukan, duk da kuma hukunta na cewa suna daukar matakan. Bayan kona matafiya 23 da suka yi a Isa da ke gabacin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, haka ma ranar Asabar ta ƙarshen makon da ya gabata sun kona wani gari Kacukam da ke yankin Kalmalo a Ilela, garin da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Bello Isa Ambarura, wakilin jama'ar yankin ne a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, ya ce aika-aikar yan bindiga tana wuce wuri a yankin.
Shirin jindusi gaba ɗaya su yan ta'adda sun wace garin, dabbobinsu da an kwace gaba ɗaya, kuma an kunna magarin wuta. Sannan shi kuma akwai runjin kware, ita halin da kake ciki yanzu kamar za mu ci tana ga hannun yan ta'adda ne a halin yanzu, saboda sun nemi mai garin ya zauna ya beli garin, ko kuma su ma su wace su banka magarin wuta. So kaga mutanen garin na cikin ban yanayi na halin koka arzani. An samu hasara, mutanen wasu an kama su an tai da su. Hasarar rayuwa kai ta ba a koma ganda, wasu dai sun rasu daga ciki. So muna ƙara kira ga gwamnati, don Allah dai kokarin da take ta tare tsaye.
Na tuntubi wani mazaunin Kalmalo wanda ya ce jama'ar Ilela baki daya suna cikin halin lahaula saboda rashin tsaro.
Ni Hamza Haya Kalmalo, ina tabbatar maka cewa abun da ya faru garin Runji wallahi mummuni alawa dare ga wannan abubuwan da suka faru. Na magana garin kai ga mata da mata shi a kirga, wallahi daga garin sun taito. Ni ne local gannan, wallahi babu tsaro, babu shi.
Na ne mijin ta bakin jami'an tsaro. To sai dai kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Sokoto bai dauki kiran da na yi masa ba. A can ma yankin Isa, duk da furucin da kwamishinan 'yan sanda Kamaluddin Kolan Okullola ya yi na cewa jami'an tsaro na sintirin hanyoyin yankin, kusan safe Dr. Allah sai an samu rahoton cewa an tare hanya, an kashe kuma an saci mutane, kamar yadda ya faru da maraicin jiya Lahadi, inda 'yan bindiga suka tare hanyar Isa zuwa Shinkafi suka kashe wani mutum, kuma suka kama wasu suka shiga daji da su. Na zanta da wani dan karamin yaro mai suna Sufiyano wanda mahaifinsa ne aka kashe a cikin wannan motar da aka tare.
Kai mun zo za mu taho ana Isa, muna zuwa sai muka ga bare sun tar hanya. Wannan motar guda take a gaba suna tawa sai sun kalle ta. Motar guda da muke ciki sai kwana ta koma. Shi ba wannan ma an kashe shi.
Waɗannan abubuwa da ke faruwa sun sa 'yan Najeriya na ci gaba da mamakin ganin gwamnati na cewa tana kare rayukan jama'a, kuma ga rayukan suna ta salwanta ta hannun 'yan bindiga. Farfesa Bello Dodon Bada mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum yana ganin cewa
gwamnatin tarayya idan tana sauraren kafofin watsa labaru, ko da ya zamanta jami'anta na leken asiri ba su aiki, tana jin abin da kafofin watsa labaru ke faɗa ya kamata a ce ta bincika. Shugabanci amana ne, waɗannan mutane amana ne, har ansa sun fara watan hidda rai da cewa gwamnatin tarayya da ta jihohi da shugabanninsu suna iya musu wani magani, ya sun fara hidda rai.
Bisa ga yadda abubuwa ke ci gaba da faruwa, jama'a yanzu na ganin cewa ba su da zaɓi illa neman ɗauki daga wurin Allah. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Shirin dai kamar yadda aka saba na bin kadin waɗanda aka dannewa haƙi ne don tabbatar da gaskiya ta yi halinta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunan. Kasancewar mu cikin watan ƙarshen shekara ta 2021, za mu bita wasu daga cikin shirye-shiryen da wannan shirye a baya, don duba ko an samu wani sabon labari ko lamari kan abubuwan da muka zanta akan sun canza. Takaddama tsakanin Bako Ziri, mutumin Bama a jihar Borno da marigayi tsohon shugaban ma'aikata na fadar shugaba Buhari, na daga irin waɗannan shirye-shirye da muka kawo muku. In za a tuna, Bako Ziri ya buƙaci Malam Abba Kyari ya da masa da kafin alƙalamin naira miliyan 29 da ya yi ikirarin ya bayar don samun kwangilar kawo motoci ƙira Hilux ga fadar shugaban ƙasa a wata kwangilar da ta haura naira miliyan 300 idan an aiwatar da ita. Biyo bayar da suwan Malam Abba Kyari a 2020 sanadiyar cutar coronavirus, Bako Ziri ya ce ya yi wa iyalansa ta'aziyya har ma da sanar da su inda gonan marigayin take a Bama don a haɗa da ita wajen raban gado, amma shi kuma a fitar masa da haƙƙinsa. Takaddama dai ta kai Bako ya shigar da ƙara wata kotun shari'a a Maiduguri wadda ta ɗau matakin duba sayar da wani gidan marigayin a Maidugurin don amfani da kuɗin wajen biyan Bako haƙƙin nasa. Da alamun magadan sun ƙalubalanci wannan hukunci. Ga dai da wannan fili da Bako.
Bako Ziri bayan rasuwar shi Malam Abba Kyari, ko wani abu da ya faru kan wannan haƙƙin da kake nema ne?
To, Malam Nasiru na biyo ta gida kuma na lokacin da Allah ya masa rasuwa, na kira iyalansa na yi musu tarbiyya da ƴan uwansa duka dai. To, sai na tunatar da su akan da ina bin marigayi haƙƙi. To, sai suka ce dai to ba damuwa, bari in sun kammala sadaka da sauran abubuwan nasu za su neme ni. To, na ji shiru kuma na sake kiransu, na tunatar da su akan da haƙƙin nan ba na ni kadai ba ne, akwai masu bibiya na kullum suna damuna akan haƙƙin. Saboda haka a bani haƙƙin nan in ba ma masu su haƙƙinsu. Duka mu samu hutawa, shi kuma ya samu hutawa cikin kabari. To, na biyo su dai to ba su danniyan su ba da haƙƙin nan, kawai dai yaudara ne suke yi min. To, sai na garzaya kotu, bayan mun garzaya kotu na doke loya, sai har mun zo ƙarshen mun zo kotu ta nema bayanin shaidun. Duka dai na gabatar da shaidu na duka. To, sai kotu ta ce tun da dai shi marigayi baya nan, yanzu ya zama magada ne muke magana da su, kuma dole sai ransu ya shiga tsakanin mu.
Ina zuwa, Bako, shin wace kotu ce ka shigar da wannan karar?
Upper Sharia Court 1 a Maiduguri. Kotu ta ce dai sai ransu ya shiga tsakanin mu. To, sai na yi alwala na zo. Kotu ta bani rantsuwa na rantse da Qur'ani akan da ina bin shi haƙƙi ban da wani manufa daban ban akan haƙƙi na ba, ko da na sa wani abu ne a zuciyana ga shi Qur'ani. Duka dai na gabatar da abin nan nawa. To, sai kotu ta yanke hukunci. Bayan ta yanke hukunci, to ta ba su dai kwanaki su biya wannan haƙƙin. To, mun jira kuma har lokacin ya yi kuma ba su biya wannan haƙƙin ba, kuma lokacin apil ya zo ya wuce, sun kasa yi su je su yi apil kuma. Bayan haka kuma to sai kotu ta mun sake komawa da lawyer na.
Bako, kuma daga baya ka ce an sake ka rantse da Alƙur'ani, sai aka ci gaba da batun shari'a ne, komai ake daga nan?
An yi ci gaba da shari'an. Bayan haka na samu nasara kan abinan da a shari'an da. To, yanzu haka na hukunci yana hannuna da sauran abubuwan da aka gabatar a kotun. To, sai kotun kuma ta kama gidan marigayi a kusa da JRA police station a Maiduguri, akwai gidansa, babban gidansa. Bayan da ta kama, to sai ya ba mu daman cewa mu zo mu yi shirya a yi public notice. To, bayan da muka zo muka kammala komai, to shi ne dai an sake daga shari'an. To, mun zo kuma an sake daga shirin an sake ba mu yanzu hakan nan da muna jiran kotu zuwa da January 14 shine da abin da ake ciki yanzu a shirin da to
Masu sauraro in za ku tuna fada Asrock ta yi watsi da ikirarin bako waziri kuma har zuwa yanzu ba wani bayani da ya sauya matsaya Gama abinda mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya fada tun lokacin da marigayin ke rayi
mutumin da ake zargi wai dan ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan 29 miliyan 29 na naira sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karbi office din nan na babban jami'a a fadar shugaban kasa duk wani wanda ya rike wannan office kafin shi akwai kuɗi naira miliyan 200 da kowane wata ake ba office din nan mariki wanda yake rike da office din nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so a doka a tsarin yadda ake gudanar da office din fadar shugaban kasa ba sai yayi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba irin tsari da shugaban Buhari ya fito da shi Abba Kyari da kansa da ya shiga wannan office ya ce wannan kuɗi miliyan 200 da ake kawo office duk wata a dakatar da ita to mutumin da yake bashi aka ce za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe duk wanda yake so yace bayan so shine za a ce an kawo mura miliyan 29 na naira wai ya karba wannan bashi da ma'ana magana da yake na sannan abu na biyu shi wannan mutumi da ake wannan yawo da magana sa da ake kai a kungila yake za a bashi wai a bila ta mota Hilux guda 25 kasafin kuɗin 2016 da 2017 babu wannan kasafin kuɗin a bila babu buƙatar waɗannan motoci to ya zai a ce an bada kungila akan abin da ba a buƙata so wato maganganun soki guru su ne iri daban-daban shi yasa muka ga laifin wannan gidan jarida da har ta ɗauka ta martaba wannan magana ta buga a jarida amma shi abin da yace an ci zarafinsa an bata mara suna kotu zai je saboda haka ita da su da suka buga wannan labari sai su san yadda za su kare kansu idan sun je kotu
wani Garba Shehu wato a takaice dai ta fadar shugaban kasa ta ɗauki wannan abin da cewa kawai ba sharri ne
kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zaɓe ne iri daban-daban a gabanmu so ake yi duk inda aka san za a ɓata sunan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ake neman a ɗauko a yi ɗan siyasa da magoya bayansu da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abin farin cikinmu shi ne mutanen Najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah
Masu sauraro abin da ya sauka kenan cikin shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku shirin bitar ƙarshen shekara na ƙarshe kafin mu shiga shekarar 2022 yanzu a madadin wanda ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku Nasir Adamiyar Hikaya ni Sarfi Lahashin Gumil ke cewa mu kasance lafiya
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice to masu sauraron mu ba za mu iya samun damar kawo muku ma labaran ba ma a takaice sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi a ji mu da dauke da wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa sai Allah ya kai mu wassalam mun gode